Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakub Makilli ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau Litinin 3 ga watan Agusta shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi, ga Maryam da kanin labarai.
Wasu da ake kyautata zato mayakan kungiyar Boko Haram ne sun kashe akalla mutum 16 tare da jakata wasu guda 7 a jiya Lahadi a wani sansanin ƴan gudun hijira a arewacin Kamara a cewar jami'an kasar. Amurka ta kai wani sabon mataki a bangaren yadda cutar COVID-19 ke yaduwa matuka a yankunan karkara da birane, a cewar kwararru a fadar White House da ke sa ido akan cutar. Har ila yau dai a Amurka, mahaukaciyar guguwar Isaias na ci gaba da barazana a yankin gabar tekun gabashin kasar, yayin da shugaba Donald Trump ya ayyana dokar ta bace a jihar North Carolina.
Kanan labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa mazauna yankin gabashin Sokoto suna cikin fargaban harin ƴan ta'adda duk da nasarori da rundunar sojojin saman kasar ta ce ta yi a yankin.
Magana sasantawa kamar ɗan zanen ƴan bohi ne gaskiya. Ba mu gamsu ba da duk al'amari wanda ana sasanta da falahu. Wanda haka shin ka babu gaira babu dalili menene maganar sasanta?
Shugaban Jamhuriyar Nijar Yusuf Muhammadu ya yi alƙawarin tabbatar da ganin an gudanar da zaben kasar na wannan shekara a cikin yanayi mai kyau, yayin da yake jawabi na zagayowar ranar samun ƴanci
celle de la promesse la plus emblématique.
Zamu gudanar da zabukan nan kamar yadda muka yi alƙawari cikin tsarin program na Renaissance. Cikar wannan guri shine aiki mafi muhimmanci da zan yi alfahari da shi.
Za kuma cewa gwamnatin jihar Yobe ta kaddamar da aikin dashen itatuwa domin kare muhalli daga kwararowar hamada. Bayan haka Sarfilu Hashim Gumal zai shigo mana da shirin sa na ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Maryam Dauda ga cikakken labaran. Wasu da ake kyautata zato mayakan kungiyar Boko Haram ne sun kashe akalla mutane 16 tare da jakata wasu guda 7 a jiya Lahadi a wani hari na gurneti da aka kai akan wani sansanin ƴan gudun hijira a arewacin Kamaru, a cewar jami'an kasar. Maharan sun jefa gurneti ne akan wasu mutane da ke barci a cikin sansanin a ƙauyen Ungwecewe. Abinda magajin garin yankin Majewa Bukar ya fadawa kamfanin dillancin labaran Reuters kenan. Akwai mutane kusan 800 a cikin sansanin a cewar Bukar. Ƙauyen Ungwecewe dai na kusa da iyakar Najeriya da ƙasar. Mazauna yankin sun fadawa Bukar cewa mutum 16 suka mutu. A baya wani jami'in tsaro ya ce mutum 15 ne suka mutu. An kuma kai waɗanda suka jakkata a harin wani asibiti da ke kusa, a cewar su. Amurka ta kai wani sabon mataki a bangaren yadda cutar COVID-19 ke yaduwa matuka a yankunan karkara da birane, a cewar kwararru a fadar White House da ke sa ido akan cutar. Adadin masu kamuwa da cutar coronavirus na ci gaba da karuwa a wasu sassan kasar, kuma jami'an lafiyar al'umma na kokarin yin aiki da gwamnoni don daukar matakai a kowace jiha. Mun kai wani mataki, a cewar Dr. Deborah Burks. Ta kara da cewa abinda muke gani a yanzu ya sha bamban da abinda aka gani a watannin Maris da Afrilu da suka gabata. Cutar na yaduwa matuka a yankunan karkara har ma da birane. Dr. Burks, mai kula da harkokin tsare-tsare a kwamitin yaƙi da cutar coronavirus, ta ce mutanen da ke zama da iyali, iyaye, kakanni da sauransu a wuraren da ke fuskantar yaduwar cutar ya kamata su sanya takunkumin rufe hanci da baki a cikin gida don kare tsofaffi ko waɗanda ke fama da wata larurar rashin lafiya. Ta yiwu jihar Florida da yankin gabar tekun gabashin Amurka sun tsira daga guguwa mai ƙarfin gaske, amma hakan ba yana nufin tsira daga barazanar mahaukaciyar guguwar Isaias ba ne. Kwararru sun yi hasashen raguwar ƙarfin mahaukaciyar guguwar Isaias zuwa iska mai ƙarfin gaske, amma cibiyar sa ido kan mahaukaciyar guguwa da ke Miami ta ce har yanzu guguwar Isaias na barazanar kawo ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da iska mai ƙarfi da kuma ambaliyar ruwa ga duk wanda ke kan hanyarta. An fidda sanarwar gargadin guguwa daga garin Jupiter a jihar Florida zuwa Surf City a jihar North Carolina a kudu maso gabashin Amurka. Kwararru a fannin yanayi sun yi kira ga mazauna yankin da su sa ido sosai akan iskar da aka yi hasashen za ta kawo ruwan sama a jihohin New England zuwa tsakiyar wannan makon. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana dokar ta bace a jihar North Carolina gabanin saukar mahaukaciyar guguwar ta Isaias a yau Litinin.
Ga Maryam ta sake dawowa da wasu ƙarin labarai. A daidan lokacin da rundunar sojojin saman Najeriya ta ce ta samu gagarumin nasarori a yaƙi da take yi da ƴan ta'adda a yankin gabashin Sokoto. Mazauna yankunan sun ce har yanzu ba za a rasa fargaba ba domin ƴan bindigar suna nan kusa da jama'ar yankin. Babban hamsin sojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Baba Abubakar, shi ne furta batun samun nasaran a wurin bukin da rundunar sojin saman da ke Sokoto ta gudanar don taya murnar sallah ga sojojin da ke bakin daga a yankin na Sokoto. Daga Sokoto ga wakilinmu Muhammad Nasiru da ƙarin bayani.
A watan Mayu na wannan shekara ne rundunar sojin sama ta Najeriya ta kaddamar da kai hare-hare akan ƴan bindigar da ke addabar jama'ar da ke yankin gabashin Sokoto. Sai dai a lokacin hare-haren sun fara barin baya da kura domin ƴan bindigar sun soma mai da ramuwar gayya akan al'ummomin da ke yankin ƙaramar hukumar ta Isa. To amma yanzu a iya cewa kura ta lafa domin an daina samun hare-haren ta'addanci a dukkanin yankunan. Babban hamsin mayakan sama na Najeriya Air Marshal Sadiq Baba Abubakar, wanda ya maganta ta bakin komandan rundunar dubarun kai farmaki da jirage ya Bias Marshal Olusegun Philip, ya ce aikin da mayakan saman ke gudanarwa a yankin ya taimaka gaya wajen daƙile hare-haren ta'addanci a yankunan.
The current security climate has curtailed the bandits.
Yanayin tsaro a yankin a hali yanzu ya nuna cewa akwai rauni sosai ga kuzarin da ƴan bindiga suke da shi wajen kai hare-hare ga al'ummomin da basu ji ba basu gani ba, wanda kuma shi ne buɗe babin sama tattaunawa da ake yi da samar da wanzuwar zaman lafiya a dukkanin yankunan. Wannan aikin ya nuna ƙwarewa wajen kai farmaki da jirage da jami'an soja suka yi, kuma ya nuna sadaukarwar su ga aiki, kuma wannan sadaukarwa ba za ta tafi a banza ba. Akan haka ne nake jinjina a gare su. Sai dai na nemi jan tabakin mazauna yankunan na gabashin Sokoto akan yanayin tsaro a halin yanzu.
Yanayin da ake cikin yankin gaskiya abubuwan da yi babu wani tungaki dai har zakuwa yanzu. Mutane suna nan zanne haka an kai sallah gaskiya cikin kwanciyar hankali. Amma dai idan ka san cewa kana makwabtaka da wanda ka horota ka, to koyaushe dai ba za ka rasa ɗanuwar gaba ba. To amma dai babu wani abu wanda suka kai wanda gashi ainihin hari ne ko kuma tazauniya ce wannan sallah. Amma kuma mu magana sasantawa kamar ɗan mizanin ƴan bori ne gaskiya. Ba mu gamsu ba da duk al'amari wanda ana sasanta da Malawi. Wanda haka shin ka babu gaira babu dalili da rene magana sasanta. Wannan ma'auni ne za a yi amfani da shi domin a ce an sasanta da shi kuma an tabbatar da sasance da an kai da shi zai dore kuma ya aje makami ne babu shi.
Sunana Sha'ibu Abubakar nake. Sai dai mu ce alhamdulillah dai da dama gaskiya. Amma dai har yanzu su wayannan mutanen da aka kora suna nan sun komo wajen gehe-gehen mu da hikenan inda an koro su din akwai ruwa. Amma sun komo nan iyaka da mu wani wuri da aka ce ma tsakanin Kankirawa da Zamokura. Suna nan wurin sun tsaya. Amma dai zuwa yanzu dai babu dai wani dai abu dai na tashi. Amma dai ba su da nisa da mu.
Duk da wannan nasara da aka samu, rundunar ta mayakan sama ta ce za ta ci gaba da kimtsa mayakanta ta hanyar samar musu da kayan aiki ingantattu da mai ƙara tabbatar da wanzar da zaman lafiya a ko'ina cikin faɗin ƙasar nan. Muhammad Nasir, murya Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam da kanin labarai.
Yaƙin basasar ƙasar Libya da kuma rawar da yake takawa a zaman lafiyar yankin ya kasance yanayin rashin tabbas tun daga ranar 20 ga watan Yuni, a lokacin da 'yan majalisar dokokin ƙasar Masar suka umarci dakarun ƙasar tsallaka iyaka don su taimakawa dakarun janar Khalifa Haftar da ke yaƙi da dakarun GNA da ke samun goyon bayan Turkiyya. Yunƙurin shiga harkar da sojojin Masar suka yi a gabashin Libya, wasu masu sa ido sun ce ƙarin fargaba kan ƙungiyoyin mayaƙa masu tsananin kishin addinin Islama kamar Muslim Brotherhood da 'yan ISIS samun mazauni a ƙasar idan dakarun GNA suka yi nasara kan dakarun Haftar a Libya shi ne ya janyo hakan. Ƙasar Masar na da damuwa kan ƙungiyoyin mayaƙa. Tana yaƙi da masu tsatsauran ra'ayi a yankin Sinai, kuma akwai masu tsatsauran ra'ayi da aka kama aka kuma alakanta su da ƙungiyoyin mayaƙa a Libya. kuma a Libyar aka horar da su. Abinda Mered Mabruk, daraktan shirin na Masar a cibiyar gabas ta tsakiya ta fadawa muryar Amurka kenan. Masar dai ta hada iyaka da Libya wadda kusan take bude kilomita 1200 a tsakanin su. Abinda Mabruk ta ce babban abin damuwa ne ga gwamnatin Masar a fannin tsaro. Wani hari da ƴan kungiyar IS suka dauki alhakin kaiwa a harabar wani gidan yara a birnin Jalalabad dake Afghanistan. Yayi sanadiyar kisan akalla mutum uku, wasu da yawa kuma suka jakkata. Ya kuma janyo mummunan fada har fursunoni da yawa suka tsere a cewar wani jami'i. Suharab Kaderi, wani dan majalisar zartarwa ne a yankin, ya ce akalla wasu kananan fashe-fashe biyu sun biyo bayan wani babban harin bom na mota a wajen wani gidan yarin gwamnati. Kuma ƴan sanda sun yi arangama da maharan da ke kusa da wurin. Kafar sadarwar NIS ta Amak ta ambaci wata majiyar soja na cewa mayakan kungiyar ne suka kai harin na ranar Lahadi, amma basu bada karin bayani ba. Sai dai babu tabbaci daga wata majiya mai zaman kanta da ke nuna cewa mayakan ke da alhakin kai harin. Harin dai ya faru ne a rana ta uku, kuma rana ta ƙarshe ta yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin gwamnatin Afghanistan da 'yan Taliban, yayin da aka saki ɗaruruwan fursunonin Taliban a wani yunkurin fara tattaunawar samar da zaman lafiya ta cikin gida.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga wata Agusta, Jamhuriyar Niger ke cika shekaru 60 da samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka. Albarkacin zagayowar wannan rana, shugaba Isufu Muhammadu ya yi jawabi ga al'umman kasar, inda ya tabo wasu muhimman batutuwa da suka shafi sha'anin mulkin kasar a wannan lokaci da duniya ke fama da kalubale kala-kala. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Sulaiman Muni Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar nan ta 2020 na kan gaba a jerin batutuwan da shugaban ƙasar Nijar ya mai da hankali a kansu a jawabinsa na jajibirin sallar samun 'yancin kai daga turawan Faransa.
Ça sera ma plus grande réalisation, celle de la promesse la plus emblématique.
Isu Muhammadu ya ce, za mu gudanar da zaɓuɓɓukan nan kamar yadda muka yi alkawali cikin tsarin program na Renaissance. Cikar wannan guri shine aiki mafi mahimmanci da zan yi alfahari da shi. Sabili kenan na yi tsayin daka don ganin an shirya kuma an gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka cikin kyakkyawan yanayi, saboda yadda suke da mahimmanci ga tarihin wannan ƙasa. Domin a tsawon shekaru 60 na samun 'yancin kai, wannan shine karon farko da zaɓuɓɓen shugaban ƙasa a ƙarshen wa'adin mulkinsa zai damƙa ragama a hannun wani wanda al'umma ta zaɓa a demokrasiya. Kraɗiyance dalili kenan gwamnati ta dauki dukkan matakan da za su bada damar gudanar da zabe cikin haske ta hanyar kafa sahihiyar hukumar zabe da amintacciyar kotun tsarin mulki, yayin da yace ya gamsu da ayyukan rajistar da aka gudanar domin waɗannan zaɓuɓɓuka.
Je me réjouis de constater l'engouement suscité par l'opération d'enrôlement biométrique des électeurs.
Isu Muhammadu ya buƙaci 'yan siyasa su bayar da fifiko akan gogayyar tsarin program domin neman yardar masu zaɓe, a maimakon mayar da hankali akan batutuwa masu nasaba da usuli ko wani abin da ke kama da haka. Akan maganar tsaro, shugaban ƙasar Nijar ya ce,
en effet, nous continuons à faire face à plusieurs foyers de menace, Boko Haram.
Muna ci gaba da fuskantar barazanar tsaro a wurare da dama. Boko Haram na ci gaba da kai hare-hare a tafkin Chadi, ga kungiyoyin ta'addanci da na tsagerin iyakokin kasar mu da kasashen Mali da Burkina Faso, da 'yan bindigar iyakar jihar Maradi da tarayyar Najeriya, da kuma masu safarar haramtattun abubuwa iri-iri a hamadar Sahara, iyaka da Libya. Yakin da muke gwamzawa da kungiyoyin ta'addanci da na 'yan takife wani abu ne da zai dauki lokaci sosai, saboda haka ya zama wajibi mu ƙara jan ɗamara. Domin tabbatar da tsaron ƙasa mai faɗi irin tamu, dole ne mu linka yawan jami'an tsaronmu a biyu a shekaru masu zuwa. Yana da kyau mu mai da hankali wajen ba su horo, tare da samar da ingantattun kayan yaƙi ga dakarun musamman. Nasarorin da jamhuriyar Nijar ta samu wajen murƙushe annobar corona wani abu ne da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya ce yana alfahari da shi. To sai dai ya yi gargaɗin cewa dole ne a yi takatsantsan da wannan bala'i da ya addabi duniya baki ɗaya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. Gwamnatin jihar Yobe ta kaddamar da bukin dashen 'ya'yan itatuwa miliyan 3 don magance kwararowar hamada da gurɓatar yanayi a jihar.
Jihar Yobe na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da gurɓatar yanayi da kwararin ruwan hamada. Don haka jihar ta ɗauki wannan matakin na bukin dashen itatuwa da ta soma da miliyan uku. Sannan ta ce a kowace shekara za ta dasa miliyan biyar biyar, kuma tana sa ran dasa ‘ya’yan itatuwa miliyan ishirin a cikin shekaru huɗu. Gwamnan jihar Yobe Maima Labuni shi ne kaddamar da aikin dashen itatuwan. Kana ya yi ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Haruna Dauda ya aiko mana.
Wannan shiri ba wai don kawo kanmu mu da muke nan a raye yanzu ba, shiri ne da zai amfani wanda ma za a haife su zuwa gaba. Yawanci a nan mun san cewar dasa bishiya yana daga cikin sadaka tijariya. Kamun zuwa wannan lokaci an ɗauki wannan dashen bishiya da muhimmanci. Shi yasa manya-manyan garuruwa da suka rayu sama da shekaru 100 zuwa 200 kamar su Maiduguri, Sokoto da sauransu, idan ka je za ka ga irin bishiyan tirtsiya wannan maina ko ta ina, wanda kuma yana baiwa al'umma da dabbobi duka inuwa da sauransu da kuma kariya daga kororowar hamada.
Na kuma tambayi kwamishinan ma'aikatar muhalli na jihar Yobe Honorable Sidi Yakubu Karasuwa kwa kowane doka da gwamnatin jihar ta yi na game da harma ta saran waɗannan itatuwa.
Yanzu an yi doka na musamman wajen hana saran ɗanyen itatuwa. Ana na ana kawo doka na musamman bisa ga irin wannan mutane wanda suka sare ɗanyen itatuwa.
A kasari irin wannan biki za ga an zo an dasa itatuwa ne an watse ba tare da an kula waɗannan itatuwa. Wurin mataki za ku doka na ganin cewa waɗannan itatuwa sun rayu.
Mun ɗauki matakai muhimman matakai musamman ma yanzu haka da kake gani a gurguruwar gwamna ya naɗa mutane a chairman committee mutum biyar-biyar a kowane local government za su kula da mutane 2,670 wanda za su dinga kula da ganin dukkanin inda aka yi shuka itatuwa kuma sun rayu.
Da zarar dai gwamnatin jihar Yobe ta cimma nasara game da wannan shirin a iya rage matsalar muhalli da ake fuskanta a kasar. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga jihar Yobe, Najeriya.
A gaida Haruna Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraren mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya wanda masu iya magana ke cewa wuka ba ta huda shi. A yau za mu sake wayar jihar Jigawa kan batun gonaki da filayen wasu al'ummomin yankunan ƙananan hukumomin gagarawa da garki da kuma taura. Kimanin kadada 23,000 da gwamnati ta karɓa ta baiwa wani kamfanin ƙasar Sin mallakar wani hamshaki ɗan kasuwa mai suna Musuli. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashin Gumel. Tun wajen ƙarshen shekarar 2011 tsohuwar gwamnatin jihar Jigawa ta kulle yarjejeniya da kamfanin Musuli a wani mataki na ragewa jihar dogaro da kuɗaɗen da take samu daga gwamnatin tarayya. A tattaunawa da wannan fili yayi da wasu daga cikin jami'an tsohuwar gwamnati a can baya, cikin yarjejeniyar babu batun karɓe wa mutane filayensu balle ma a kai ga batun diyya. Sai gashi an karɓe wa dubban mutane gonaki da filaye da ma gidaje kimanin kadada 23,000 tare da yunkurin biyan wasu daga ciki diyyar da ba za ta iya samar musu da wani sabon wajen noma ba. Kamar yadda a baya wannan fili ya kawo bayanan kaɗan daga cikin ɗaruruwan mutanen da suka miƙo kukansu ga shirin ciki da gaskiya, wanda da taimakon Allah kota ta dakatar da duk wasu ayyuka kan gonakin har sai an saurari ƙarar da mutanen suka shigar. Daga bisani ɓangarorin lauyoyin gwamnati da na kamfanin Musuli suka nemi a sulhunta a wajen kotu, lamarin da alƙali ya amince. Amma yanzu sai ga shi daga baya lauyoyin al'ummomin sun bayyana cewa an gaza cimma sulhu, kamar yadda za ku ji daga bakin Dr. Nasir Adamu Aliyu.
A baya kamar yadda na faɗa maka, su waɗanda aka yi kare shi kamfani na Mr. Ali sun nemi da muga yadda za mu iya zama mai sulhu, wanda kuma gaba ɗaya mun je gaban kotu kuma mun tabbatar da kotu haka ne sun nemi sulhu, kuma mu ma domin sulhu abu ne wanda yake da kyau a gani, su aka ce kotu ta ba mu dama mu je mu zaman sulhu. To mun je an zauna an tattauna, kuma kowa daga cikin mu yace zai koma ya sanar da wanda yake wakilta. To mun ga yawa mutanen mu abinda aka yi, kuma su ma sun yi. To amma dama kaman dan ba aka sa. To daga karshe dai ku zanzance sulhu ya gagara, bisa haka sai muka koma kotu. Wani kashe wannan da muka yi, muka ga kociyar ta sulhu ba a dace ba, saboda haka a ba mu dama mu ci gaba sauraron kara.
To kenan za a iya cewa yunkurin sulhu ya kare kenan?
Ne, gaskiya kamar a yanzu za mu iya cewa haka, duk da kuma dai muna sauraron su sun ce za su sake waye mu. To amma tun da yake kaga an dau tsawon lokaci, kotu ta ba da lokaci, kuma kotu tana ganin kaman ya kamata a yi abin da za a yi. In za a yi sulhu, a yi sulhu. Ba za a yi sulhu ba, a zo a ci gaba da sauraron kara. Saboda haka kuma gaskiya kotu ta ba mu damammaki da yawa, an je sau da yawa tana daga cewa aje a ci gaba da ganin sulhu. To saboda haka a yanzu dai abin da muka ga kotu cewa to tun da ke sulhu kaman ya faskara, a ba mu dama mu a sauraron kara.
Yanzu kotu ta amince da wannan an misali za a iya cewa rahoto da kuka kai mata kuma za a ci gaba da sauraron kara ne ko kuwa?
Kotu amince ta ce to shikenan ta ba mu bi ga wata na wannan watan mai zuwa. To kaga watan tara kenan za a koma gabanta don a fara sauraron kara. Ko da yake a wannan rana alkali ya yi jawo hankalin mu gaba ɗaya cewa akwai wani wato wata kaman gaba ta shari'a da ya kamata an tabbatar an daidaita ta, kuma a wannan rana na biyu ga watan na fata za mu daidaita ta, daga nan kuma sai a fara sauraron shidu.
To yanzu tun da batun sulhu ya lalace, amma sai dai a makon da ya gabata ne aka ji mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badar Abubakar yana amsa tambaya kan wannan tsari na kamfanin Mustali, inda ya ce an zauna da dukkan masu gonakin kuma an biya su diyya. To amma wasu daga cikin al'ummomin ba su tuna lokacin da aka yi hakan ba.
Sunana Muhammad Rabiu, amma ana man lakabi da Mala Rabiu, garin Ciroma.
Shi wannan gari na Ciroma ina yake?
Yana karamar hukumar Gagarawa. Ni ina daga cikin yan kwamiti na farko da aka dauka a maganar noman raken wannan. Mu ne mutanen da muka fara fitowa ba masu. Ni na ji da kunne na a gidan rediyon BBC karfe 8:30 na dare, Alhaji Malam Muhammad Badar Abubakar Talamis, mai girma gwamnan jihar Jigawa, yana magana akan cewa an zauna da kowanne mai gona na yankin wannan da aka yi ake so aiwa na noma rake din. Amma ni ina gurin ni ban sani ba, da kuma gonaki na amma ban san an yi zaman ba, ban sani ba kuma ko da wa'ensu suka zauna ni ba da ni ba, kuma ban ji wanda ya ce shi an zauna da shi ba akan ana hyawarta ko kuma za a yi masa noma rake a gona, ni ban ji ba.
Amma kuma a ciki yana cewa bayan tintibar ku da aka yi amma biya ku diyya.
To in an biya diyya ma to su suka san wanda suka ba diyya ba mu ba. Mu dama ba a tintibe mu ba, ma bare a ba mu kuɗi. Mu kuma muna ga noma mu shi ne mafi mu, ita ce hanya mafita, ba noma rake ba. Ita diyya da suke batun sun ba da diyya, su suka san wanda suka baiwa diyya, mu ba mu san wanda suka ba diyya ba. Gonakin mun san da namu ko mu karba ba, sauraka su suka fi kowa sanin wanda suka baiwa diyya su.
Shi ma wannan bawan Allah daga yankin Garki ga abin da ya bayyana mana.
Ni ne Muhammadu Basiru Gayawar Kano.
Na ne Gayawar Kano baba?
Garki Logagam.
Ana magana ne akan wannan zance na wato noman rake na Mustali. Ya ku lamarin ya shafe ku?
Mu lamarin ya shafe mu da ƙarfi, don gonakanmu gabaki ɗaya na Gayawar Kano da ma makotanmu irin su mai zaure da wani yanki daga Kore, wacce ita ce muke ƙarƙashin ta ce daga cin mu. Akwai mutanen da muke kamar mu a Gayawa zuwa mai zaure ko taku ɗaya ba mu da shi. Gaba ɗaya an ɗauki gonakanmu a cikin aikin Mustali.
Ina to yanzu ina zancen nan na Mustali fa shekara da shekaru an ɗauke shi ana yin sa. Ina zance kwana ne a daidai yanzu da nake magana da kai.
A daidai yanzu zancen mu da Mustali muna kotu, muna shari'a. kuma bayan shirar da muke ma ko wanda su ma suna shirin su ma za su sake ga kotu dan ba mu san madogarin mu ba mun karbi mana wannan gona kai
kai da kake wannan garin Gayawan Kano na yankin Karamar Hukumar Garki an ce ai da kauyuka da yawa wannan lamari ya shafa misali kuma wasu ma na cewa ai garuruwa ne na Fulani haka nan da can
garurukan da suke cikin wannan za a samu gari 20 da wani abu wannan abin ya shafa kuma akalla zaka samu garurukan da suke da sama da mutum 3,500 ko garin mun haura a 3,500 ba mai kota kun kafa daga cikin mu kuma duk daga cikin mu da noma muka dogara shine mun samu matsala ta rashin lafiya shine mun zauna lafiya noma ne ba mu da albashi ba mu da mai daukar albashi ko guda ɗaya noman nan shi muka sani kuma an ce za a kaddamar mu da noman rake wanda har ake kiran cewa an ba da diyar gonakai waɗansu ma daga ciki har ma mafi rinjaye sun karɓi kuɗinsu ta mu musan wannan zancewa ko da an ba da kuɗi ba masu gona aka baiwa ba
amma ai shi lokacin da aka ce an jiyo shi gwamnan Jigawa na magana ya ce fa bayan magazancan diyan nan da aka zo an ba ku rabin gonakin ko rabi kuma aka ba shi wancan kamfani da zumma cewa ku dinga noman nan shi kamfani yana saya kuma za ku dinga noma akalla sau uku a shekara ba ku ganin wannan ci gaba ne
ba maganar ci gaba akan abin da mu san shi ba kuma mu san amfanin sa ba kuma shi mai girma gona ya sani kasar mu ba kasar noman rake bace kuma da ake cewa an raba biyu an ba mu musan can mutum ɗaya wanda aka raba ko da wanda ya karɓi kuɗin ban san guda ɗaya wanda aka raba gonansa biyu aka ba shi rabi ba ko magana cewa da yake an tanada daji to mu san dajin da yake an tanada ba kuma in an tanada dajin da za a ba mu kamar haka da ake faɗa ya ina ga yawo za ka ɗauke ni ka kai ni silatan karkar me zan hau in je gurin ina talakana me zan hau in je gurin in noma in dawo ko kuma an ta hayin da garinmu ne gaba ɗaya
wurin da nisa ne
zai kai kilomita kamar aƙalla in bai yi 30 ba zai 25 to da zan yi ji
to masu sauraro abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan akan wannan batu duk da cewa wannan fili na ci gaba da samun kiraye-kirayen waya daga wasu daga cikin dabban al'ummomin da wannan aiki na mustali ya shafa suna bayyana fargaba kan makomar da rashin gonakin noma zai iya jefa su domin yin noma shine babban abin da suka iya kuma suka gada haka zalika da shine masu ke gudanar da harkokin rayuwarsu na yau da kullum dan haka wannan fili zai sake komawa gefe ya zuba ido har sai mun samu sabbin bayanai mu sake dawowa ku kasance da mu a wani sabon shirin mako mai zuwa yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwari da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya
a gaida Sarfil Hashin Gumel to yanzu kuma ga labaran duniya a takaice
Wasu da ake kyautata zato mayakan kungiyar Boko Haram ne sun kashe akalla mutane 16 tare da jakkata wasu guda 7 a jiya Lahadi a wani hari na gurneti da aka kai akan wani sansanin yan gudun hijira a arewacin Kamaru a cewar jami'an kasar Amurka ta kai wani sabon mataki a bangaren yadda cutar COVID-19 ke yaduwa matuka a yankunan karkara da birane a cewar kwararru a fadar White House da ke sa ido akan cutar Adadin masu kamuwa da cutar coronavirus na ci gaba da karuwa a wasu sassan kasar kuma jami'an lafiyar al'umma na kokarin yin aiki da gwamnoni don daukar matakai a kowace jiha. Ta yiwu jihar Florida da yankin gabar tekun gabashin Amurka sun tsira daga guguwa mai karfin gaske amma hakan ba yana nufin tsira daga barazanar mahaukaciyar guguwar Isaias bane. Yakin basasar kasar Libya da kuma rawar da yake takawa a zaman lafiyar yankin ya kasance yanayin rashin tabbas tun daga ranar 20 ga watan Yuni a lokacin da ƴan majalisar dokokin kasar Masar suka umarci dakarun kasar tsallaka iyaka don su taimakawa dakarun General Khalifa Haftar da ke yaki da dakarun GNA da ke samun goyon bayan Turkiya
Masu sauraro anan ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri to kafin mu yi sallama da ku bari mu miƙa gaisuwa da fatan arziki zuwa ga sarki musulmi na Amerika Alhaji Yahuza Abubakar wanda ya sabbin na ɗaya da ya fadarsa a ƙarshen mako da suka haɗa da shabaki Alhaji Lukman Abbas da jakada Alhaji Abdulbasit Nuh Abbas da kuma Alhaji Babu Matti da kuma sauran fadawa to Allah sanya alheri Yanzu a madadin Maryam Dauda ta ne gabatar da shirin da kuma ke Bahiru Jidoni wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar. Baba Yakubu Makeri da ya shirya da kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake cewa a kasance da muryar Amurka in an jima kadan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan. A huta lafiya. Assalamu alaikum.